Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu da yanzu ku ji cewa ofishin ministan harkokin wajen kasar Ghana ya ce ba shi da masaniya game da sanarwar gargadi akan al'ummar Ghana masu tafiya zuwa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun bayyana cewa matsalar mace-macen mata a lokutan haihuwa ta ragu da kusan kashi 40 cikin 100 a shekarar nan ta 2022. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga kasar Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wata jami'ar kungiyoyin rajin yancin dan adam da lauyoyi a Uganda sun shigar da ƙara a kotu da ke kalubalantar sabon dokar yanar gizo mai tsarkakiya. Lamarin da suka ce yana zama yunkurin kashe fadan albarkacin baki da kuma auna 'yan adawa. A watan da ya gabata ne shugaban Uganda Yoweri Museveni ya rattaba hannu akan dokar ta Computer Misuse Act da ta sha suka daga kungiyar Amnesty International wanda ta kira da a soke dokar da ta kwatanta mai tsananin muni. Kungiyoyin raji guda tara da tsohon madugun 'yan adawa a majalisar dokoki da wasu manyan lauyoyi guda uku ne suka shigar da ƙarar ga kotun kundin tsarin mulki a jiya Alhamis wanda ke zama kotu ta biyu domin kalubalantar dokar. Masu shigar da ƙarar da suka hada da kungiyar Chapter 4 da wasu manyan kungiyoyin raji guda hudu a Uganda sun ce dokar ta jefa ayyukan yanar gizo cikin rashin tabbas. Jami'an Ukraine da na Turkiya sun faɗa a jiya Alhamis cewa za a ci gaba da yarjejeniyar da ta bada damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Bahar Aswad na tsawon watanni hudu a ƙarƙashin sharuɗar da aka kulla. Ƙarin lokacin na zuwa ne kwanaki kalilan kafin ƙarewar tsohuwar yarjejeniyar da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka kulla a cikin watan Yuli domin sake fara aikin fitar da hatsi da ya fuskanci tsaiko sakamakon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi marhabi da wannan ƙarin lokaci, yana mai cewa a wata sanarwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta himmantu da wannan aiki na raba kayan hatsi ya ci gaba ba tare da wata damuwa ba. Ya ƙara da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma kuduri aniyar kawar da cikas dangane da yarjejeniyar da aka kulla na fitar da abinci. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a shafinsa na Twitter, inda ya sanar da ƙarin lokacin aikin, cewa Ukraine da Guterres da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan sun yanke muhimmiyar shawara ta yaƙi da matsalar abinci a duniya. A jiya Alhamis, Koriya ta Arewa ta harba makamin ballistic mai cin gajeren zango a ruwan gabashinta sa'o'i kalilan bayan da Arewan ta yi barazanar maida kakkausar martanin soja ga Amurka da ke kokarin karfafa alkawarinta na tsaron kawayenta Koriya ta Kudu da Japan. Makamin da aka harba daga yankin Wonsan na gabar tekun Arewa maso gabashin kasar da misalin karfe 10:48 na safe ya fada ne a cikin ruwan da ke tsakanin zirin Koriya da Japan, a cewar makwabta. Bayan an gano harba makamin, sojojin Koriya ta Kudu da Amurka da Japan cikin gaggawa sun yi Allah wadai da harba makamin da suka ce yana barazana ga zaman lafiyan yankin. Wannan dai shine karo na farko da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami kiran ballistic a cikin kwanaki takwas, kuma shine na baya-bayan nan a cikin jirin gwaje-gwaje da ta yi a 'yan watannin nan. A baya dai Koriya ta Arewa ta ce wasu daga cikin gwaje-gwajen tana yaudara ne na kai harin nukuliya akan Koriya ta Kudu da Amurka. Kwararru da yawa sun ce a ƙarshe Koriya ta Arewa za ta so haɓaka ƙarfinta na nukuliya don cin nasara mafi girma daga abokan hamayyarta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a wata kasuwa da ke birnin Izmir da ke kudu maso yammacin ƙasar Iran a ranar Laraban da ta gabata, inda suka kashe akalla mutane 5 ciki har da wata yarinya, tare da raunata fararen hula da jami'an tsaro a cewar talabijin ƙasar. A wani hali na daban kuma, wasu 'yan bindiga sun harbe wasu 'yan ta'addan basoji guda biyu na Iran a tsakiyar birnin Isfahan, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA. A dukkan hare-haren biyu dai an rawaito cewa 'yan bindigar na kan babura ne. Kawo yanzu dai ba iya bayyana dalilan da yasa aka kai hare-haren ba, ko kuma suna da alaka da zanga-zangar da aka yi a duk fadin kasar wadda ta girgiza Iraq a cikin watanni biyu da suka gabata. Wasu mutane goma da suka hada da jami'an tsaro sun samu raunuka sakamakon harbin da aka yi a garin Ize, kamar yadda gidan talbijin kasar ya bayyana. Valiullah Hayati, mataimakin gwamnan lardin Kuzistan inda 'yan kabilar Ize suke, ya ce dawo gidan talbijin kasar cewa wata karamar yarinya da wata mata na cikin waɗanda aka kashe. A ƙarshe, a jiya Alhamis, gwamnatin sojan kasar Myanmar ta sanar cewa za ta saki fursunoni 6,000 a ciki har da 'yan kasar waje guda hudu. Kafofin yada labaran kasar sun ambato rukunin 'yan kasar wajen guda hudu da suka hada da Shin Tennell dan kasar Australia da Toru Kubota dan Japan da Vicky Bowman dan Burtaniya, kana da wani ba'amurke Kiao Hitao. Rahoton ya ce a yi wa mutane hudun afuwa ne tare da neman su bar kasar. Har ila yau cikin waɗanda aka sakin har da Kiao Tinsui na hannun dama hambararren shugaban kasar Aung San Suu Kyi. An saki fursunoni 5,774 ne domin bikin ranar 'yancin kasar ta Myanmar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ofishin ministan harkokin wajen Ghana ya yi adawa bisa sanarwar gargaɗi akan al'ummar Ghana masu tafiya zuwa birnin Abuja tarayyar Najeriya cewa akwai yiwuwar za a iya kaddamar da harin ta'addanci a yankin, a inda take cewa ba ta da masaniya a kai. Wakilin Hamza Adam daga Kumasi na dauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana.
Wasu sa'o'i kadan bayan gargadin da aka ce ta yi ma al'umman kasar ta kan zuwa birnin Abuja na tarayyar Najeriya, ofis din ministan harkokin wajen kasar Ghana ta bayyana cewa ba ta da masaniya bisa wannan sanarwar. A wata wasikar da ta fitar tare da sanya hannun ita ministan Shehu Ayuku Butri, ofis din ta ce wata sanarwar da aka fitar a jiya Laraba 16 ga watan Nuwamba din shekarar 2022 game da gargadi akan matafiya zuwa birnin Abuja, muna so mu tabbatar cewa ba mu da masaniya akai. Kuma fadar ministan kasashen wajen Ghana ba ta da wata masaniya akan barazana akan al'umman Ghana da suke zaman lafiya da al'umman tarayyar Najeriya. Kandi ya sa na tuntube Muhammad Awal, ɗaya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnati, a inda ya mini ƙarin haske akan wannan sanarwar da ta fitar.
America fara fito da takarda wannan official ne daga America kuma duk wanda za shi Abuja yayi la'akari in dai ba ya zama dole bane ya ce. To sai inda akai wani kuma daga Ghana gashi kuma ya tashi zana wannan magana ba, amma minister of foreign affairs ta fito karara kaman ba wannan bane, ba wani magana da yake tsakanin Ghana da Najeriya da ke gwada lalle in ka ce Abuja za a iya ka shiga wani, in ka kai Abuja kai ka shiga mawuyacin hali. So ba gaskiya bane, in ka duba Ghana da Najeriya alaƙar mu yana da karfi sosai. Sai
shi ko Honorable Musa Sharif Nuhu na Lagiya, tsohon jakadan Ghana a Gini, cewa tun da fadar ministan ta yi adawa to komai yayi daidai, kuma ya kamata a yi watsi da labarin na farko ya so a rungumi na biyun.
To ka san shi labari, akwai labarin da gwamnati zai sa hannu ya ce kamar kasan don sovereign state ita ce a yi. Kamar kwanakin baya da kaga kasan Ghana ta ce tana support din Ukraine, amma Russia ko su fitan kasan Ghana suka ce wannan rigimar kai wannan gwamnati ya sa hannu. In dai wannan gwamnati ya sa hannu suka ce kamar da farko ga abin da yake akwai, daga baya kuma gwamnati ta sa hannu ko ta ce a'a ba su suka faɗi ba. To ga shi mu yi amfani da maganan baya, in dai gwamnati ba su suka faɗi ba ko ba gane ba, amma dai abin da zai riga ya riga ya yi ko ba. Domin shi farkin da mutsiya kamin ka faɗi wani abu, domin magana ce kamar kilan tafi ba ta komowa. To kan ka ce wani abu ya kamata ka yi da akari, abin zaka faɗi nan gobe ba zaka dawo ka zo ka ce a ba haka bane, ko kuma a kai da wani kujoji kwararra wanda abin da ya sa ka faɗi wannan magana kuma da abin da ya sa ka janye. Amma wannan manzo ba za a jefa shi fili ba, za a ji tsakanin gwamnati da gwamnati a yi wannan magana daga sama. Amma wanda mu zamu ji kike ga muka jin da wani abu ne da yake ya kawo tantar gida, akwai magana za a yi tsakanin ministan waje na Ghana da ministan waje na Najeriya.
Sai dai na tuntube mai sharhi bisa harkan tsaro kana tsohon jami'in diploma ya Umar Sanda Ahmad, a inda shi kuma ne masa tambaya ko shin wannan al'amarin ka iya janyo tsamin dangantaka tsakanin kasashe biyun.
Wannan ake kira diplomatic gap, kuskure ne, domin in dai ka san alakan da yake tsakaninmu da Najeriya akwai shofan tarihi da yake, ko da akwai abu haka ina tsammani ba da shi ba zai saurin fitowa da maganan ba. Komiti tunda dai an jara ina ganin magana ta kwanta filin a ƙarshe ne an samu wanda ya aikata wannan, in akwai wani jan kunni sai a ja kunnin shi. Tunda dai ka ce ba ita ba, an daki matashi don a gane waye aikata wannan abin.
Malam Yusuf Amuda bai kai da kawowa ne a birnin Abujan tarayyar Najeriya daga Ghana.
Eh to da farko dai da naji dai gaskiya dai raina ya bata kuma gabana ya fadi kuma ana shirye-shiryen ta amma kuma da naji gaba dai kuma ta ce tayi amai ta lasa to shikenan yanzu dai kuma za a tafi dai sai yanzu dai tunda mun ji haka dai alhamdulillah.
Majiya ne labari ya yadu cewa office din ministan harkokin wajen Ghana ta yi gargadi kan al'umman Ghana matafiya Najeriya ta su guji zuwa Abuja saboda yuwuwar za a iya kaddamar da harin ta'addanci abin da ya janyo cece-kuce. Sire to ni fadar sai adawa da hakan tare da jaddada karfin dangantaka da fahimtar juna tsakanin Ghana da tarayyar Najeriya. Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adam. Hukumomin kiwon lafiya a Nijar sun bayyana cewa matsalar mace-macen mata a lokutan haihuwa ta ragu na kusan kashi 47 cikin 100 a shekarar nan ta 2022 idan aka kwatanta da alƙaliman shekara ta 2021. Wannan na zuwa ne sakamakon yadda ake ci gaba da wayar da kan mata kan illar rashin zuwa asibitoci domin yin gwaje-gwaje idan ana ɗauke da juna biyu. A shekara ta 2010 ƙasar Nijar ce aka samu mata da yawa da ke mutuwa a lokutan haihuwa a duk faɗin duniya. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana wannan rahoto daga Agadez.
A yayin bitar da ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadez ta yi ne akan batun mace-macen mata a wurin haihuwa a watanni tara wannan shekarar, ma'aikatar ta yi na'am da sakamakon inda a watanni tara wannan shekarar mace fiye da 500 ne kwatankwacin kashi 47 suka haihu a asibitoci maimakon haihuwa a gida da ke da tarin matsaloli idan aka kwatanta da shekara ta 2021 wanda mace 208 ne kawai suka haihu a asibitoci a Agadez. Sai dai hukumomin sun ce duk da yake an samu raguwar amma har yanzu da sara aiki. Dr. Haruna shugaban asibitocin da ke kula da mata da yara a Agadez.
Mata masu zauwa haihuwa a nan gidan likita 2021 mun samu mace 208 wanda suka so suka haihu. 2022 wata tara na farin din nan mun samu 569. Shi yasa abin ma an rubunya shi ma su biyu daga 208 har an kai 569. Ko wannan abin yasa mace-macen mata ya rage.
Dr. Waje Haruna ya ƙara bayyana dalilan da suka sanya aka samu raguwar mutuwar mata a lokacin haihuwa.
Mu abin da muka gane mata su da kansu sun gane ta je ta yi awo gidan likita har wajen su nawa sun yi san su zo su haihu gidan likita su haihu a cikin koshin lafiya ɗansu a cikin koshin lafiya. Likitocinmu su da kansu yanzu suna karɓan mutane da hannu biyu suna kwatanta musu ya kamata mace bai kamata ba ta zo ta yi awo ɗaya biyu uku huɗu ta kashe kuɗin ta a mata bincike kuma ta samu na gida ta haihu ta samu yaro ba cikin wayar da ake so ba wani ya zo ba da rai ba uwar ta zub da jini a kawo ta a galabaita a likita su ma sun gane yanzu sun yi san su zo gidan likita su haihu da kansu.
Tuni dai kungiyoyin mata suka bayyana jin daɗin su da wannan sakamakon na raguwar mutuwar mata a lokacin haihuwa inda suka bayyana cewa daman jahilci ne ke sanya mata haihuwa a gida maimakon asibitoci wanda aka yi domin su. Madam Aisha Maiga tana daga cikin kungiyoyin da ke wayar da mata illolin haihuwa a gida.
Jahilci ya fita kan mata. Ana tahiya kala mata basu gane ba har yanzu mata sun gane. Da ga ƙarhi da yaji ana gaya musu ba su dauka suna a turo ka da ƙarhi da yaji yanzu matan da kansu da hankalinsu yawaye su suke kawo kansu wurin awo su suke kawo kansu wurin haihuwa. Wannan kuma ka gani sakamakon da ya bada. Matan in suna zuwa ana awo suna zuwa wurin haihuwa ila tilas ne mu samu ragewa mata wanda suke mutuwa wurin haihuwa.
Wata kididdiga da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a shekara ta 2010 ya nunar da cewa Nijar ce ke kan gaba a duniya wajen yawan mace-macen mata lokacin haihuwa a sakamakon matsalolin da suke cin karo da su a lokacin haihuwa ko kuma a lokacin da suke da juna biyu. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. To kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Tun bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta baiwa jami'iyyun siyasa izinin ci gaba da yakin neman zaɓe gabanin manyan zaɓuɓɓuka a ƙasar a shekara ta 2023, jami'iyyun siyasa a ƙasar suka fara gudanar da gangamin faɗakar da jama'a irin alƙawuran da za su yi wa 'yan ƙasar. Tuni dai jami'iyyu suka fara kaddamar da gangamin kwadaitar da jama'a su goya musu baya saboda irin alfanu da jama'ar za su samu idan jami'iyyar ta samu nasara a zaɓe. A wasu lokacin waɗanda ke gabatar da irin waɗannan alƙawura na iya samun sukunin cika su yayin da a wasu lokacin akan samu akasin haka. ko irin waɗannan gangami na da wani tasiri wajen samar da waraka ga dimbin matsaloli da suka dabaibayi ƴan Najeriya kuwa? Tambaya kenan da Alhaji Jamilu Baba, wani mai ruwa da tsaki a siyasa a jihar Plateau, ya ansa min.
A gaskiya Malama Zainab, wannan yakin neman zaben da ake yi ba shi da wani tasiri a dangane da rayuwar talaka. Dalilin da yasa nace miki haka, ayye mafiya yawa ma abin da ya kamata mutane su gane, mafiya yawa masu zuwa yakin neman zaben da taron ba fa su ne masu kada ƙuri'a ba. Masu kada ƙuri'ar ba za ki gansu a wajen ba talakawa, suna nan wajen neman abin da za su ci. Waɗannan ƴan baranda ne na ƴan siyasu a zo a yi sharholiya a faffaɗa abubuwan da ba shi ne yake a ƙasa ba. Amma idan jam'iyyu suna so a canja wannan tsari, to dole ne sai an dawo an gaya wa mutane gaskiya. Gaskiya shine na farko abu mutanen da su ne masu zaben nan, a nemi ra'ayinsu, a nemi ƙuri'arsu, kuma a yi zauma da su su faɗi me damuwoyinsu. Sannan kuma in sun faɗi damuwoyinsu, a tabbatar in sun yi zaben kuma za a cika musu alƙawari. Mutukar in ba za a yi haka ba, to kin fara gani ai su ma talakawan sun fara wayewa. Ai yanzu ba lalle bane wai su zaɓi jam'iyyar da take kan mulki, ba lalle bane. Suna bin cancanta ne, so je za su fara neman wane ne zai taimake su, wanda zai taimake su kuma shi za su zaba.
Sau da dama sai kaga an yi irin wannan taro, an tara mutane, an yi musu alƙawura, kana ga kaman wato masu alƙawuran nan suna cika waɗansu wanda suka yi masu talakawan kuwa?
To inda ana cikawa su talakawan sa dinga kuka? Ba za su dinga kuka ba. Misali an ce za a yi gyaran hanyoyi, in kin duba cikin garin Jos yanzu ina ne hanyoyin da ake gyara? Misali in an ce za a yi gina kasuwar Main Market, yanzu an gina kasuwar Main Market? So irin wannan alƙawura ba alƙawura bane da ya kamata, yanzu mu ƴan siyasa ya kamata mu fito mu dinga yin abin da yake na gaskiya.
To amma ta ina za a gyara?
Masu zaɓe su talakawan su ne za su yanke hukunci, su ne ake wa ƙaryar, kuma su suke da ƙura. To sai su gane in yau ka mana ƙarya, gobe ka mana ƙarya, jibi ya kamata mu yadda ka sake mana ƙarya?
Ba ka ganin matsin rayuwa ne yake sa talakawa ma ba su da wannan ƴanci?
Wannan babu wani matsin rayuwa akan abin da za a yi na rana ɗaya a baka 1,000. Idan muna so mu nemi haƙƙinmu, to dole sai mun haɗe haƙuri, sai kuma mun sadaukar da kai don cewa dole mu fausin ƴan siyasar nan su yi abin da ya kamata su yi.
To sai dai ga Honorable Abubakar Muhammad, wanda ya yi tattaki tun daga jihar Borno zuwa garin Jos don halartar gangamin yakin neman zaɓe, ya ce taron na da tasiri ga rayuwar talaka.
Tasirin shi da daman ana campaign haka, ana gaya wa talakawa abin da gwamnati mai ci in ta ci zaɓe abin da za ta yi. So sai an haɗa jama'a haka din nan a gaya wa mutane.
To ka fito daga Maiduguri, wurin da aka san cewa akwai matsaloli musamman na tsaro, duk da yake an samu sauƙi kwanan nan, kana ga kamar irin wayannan tarurruka, taro a ce zan yi kaza, yana da wani muhimmanci ganin a baya wato an faɗi irin wayannan kalamai, amma kuma sai mu ga kaman wayansu ba cika yanda ya kamata ba?
Duk mutum na zo daga Maiduguri zai san cewa lallai abubuwan da aka faɗa baya an cika ta. Mun san Maiduguri, ni na Goza ne, Goza an kore ta ma gaba daya, mun dawo Maiduguri, wasu sun kaura steps na Najeriya na duka, amma yanzu mun koma. So ba wajen mu an samu cigaba.
Me kake bukatar shugabannin da za a zaba a ga sun yi matalaka?
Su cika alkawari da suka yi wa jama'a na hanyoyi, abinci musamman, ilimi, because shi jahilci ba abin da baya kawo ba. Ko magana muka haramta kai ka fada, jahilci yana cike babban abin da ya kawo ta.
Ita ma Juliet Dawap ta ce kasancewa mutane na cikin yanayi na rashin ababen more rayuwa, kamata yayi ƴan takara su rika cika alƙawuran da suka dauka.
To gaskiya siyasar Najeriya yanda abubuwa suke yanzu haka, abubuwan gaskiya ba su yi kyau ba. Dan gaskiya mutane ana yunwa, ana wahala. Gaskiya yanzu abin da nake gani wannan gwamnatin ba su yi kokari ba wannan lokaci. Ko dai ba za mu sani ba dan kowa da aikin da yake yi, kuma a yanda suke a office nasu, su watakila suna nasu kokarin, amma gaskiya kokarin baya kaiwa ma mutane.
To idan an taru a irin wannan biki na kaddamar da campaign aka, wato waɗannan shugabanni sukan gabatar da alƙawura, waɗansu su iya cikawa, waɗansu ba su iya cikawa ba, a wannan karo kina ganin kaman abin zai sauya zane kuwa, za a iya samun canji fiye da abin da muka gani a baya?
Eh to mutum ne fa, kowa zai iya alƙawari, ko ke canza ki alƙawari ma ƴaƴanki zaki iya musu abu, kuma watakila baki zai kin samu kin cika ta shi ba, ba wai dan ba kya son ki yi ba, amma dan watakila wani abin da ya zo ya fi karfin yanda za ka yi, to kaga ba yanda za ka yi, dole ka haƙuri kuma dai ka bari, don akwai wani abin sai ya zo ya fi karfin ka. Amma yanda na faɗa ɗazu, Allah ya taimake su kuma Allah ya sa su iya cika ta duka abin da ya kamata za su yi don Najeriya komai ya samu ya zama lafiya.
Me kike fatan ganin waɗannan shugabanni su yi ma 'yan Najeriya?
Wani damuwa da muka samu kan ma ciki shine security. Gaskiya muna neman a samu zaman lafiya, a samu mutane kowa ya iya tafiya duk inda zai tafi, ko mun dare ko ma wani lokaci a samu a yi tafiya lamin lafiya, ba maganan kidnapping, ba wani maganan bandit ko wani abu. Gaskiya wannan shine babban abin da muke so amana a kasan nan.
Sau da dama al'umar da ke karkara ba ta cin moriyar irin waɗannan manyan alƙawura da masu tara dandazon mutane ke yi na samar musu da ababen da za su samar musu da ingantaccen rayuwa, kamar yadda na ji daga bakin wannan bawan Allah.
Sunana Muhammad Bello Adamu daga Gimi Limuro bakin Kogi Green Water Basa local government. Abun da ya shafi siyasa gaskiya abu ne yana da tasiri don inda harkan soja ne ai ba za a ga mutane suna hada, amma shanin siyasa ga shi muna tare da yan takara ko ta ina gaskiya wannan abun farin ciki ne ainihin kuwa mu muna murna da shi sosai.
Yawanci akan taru a wannan lokaci na yakin neman zabe sai kaga mutane sun zo yan takara su zo su yi ta alƙawura, kana ga kaman suna cika irin waɗannan alƙawura da suke kuwa?
To gaskiya ba kowa bane wurin suna cikawa, amma wasu ba sa cikawa musamman ma abun da ya shafi wannan zamanin lokacin namu. Ya dai fatan mu Allah sa waɗannan ne su jika mana alƙawari, don a gaskiya ba sa cikawa ba duka ne su jika.
Amma a baya mun san cewa an yi irin wannan yakin neman zaɓe kuma an yi alƙawura da yawa, kana ga kaman wanne alƙawura ne aka yi an cika da kuma waɗanda ba a cika ba?
Eto alƙawuran gaskiya suna yawa wanda babu za mu iya lissafawa ba gaskiya, amma na alƙawarin za mu samu hanya kuma gaskiya ba mu samu hanyar kwalta din ba. Amma na alƙawari za mu samu ruwan sha, to ruwan sha ne aka muka samu a dan mana tuka-tuka famfo, to shi kan mun samu, amma hanyar kwalta kan gaskiya ba mu samu ba wanda a ƙauyen mu kenan, wanda shi ne aka yi ta mana alƙawari. Ba muna fata Allah sa wannan gwamnati din ta dube mu ta mana wannan hanya.
To da yake kana karamar hukumar basa na san cewa wani lokaci akan samu matsaloli na tsaro, me kake ganin kamar ita wannan gwamnati a ce ta samu zuwa ko kuma ta hau za ta muku sama a bangaren tsaro?
Eto ina fata ta kara himma fiye da wanda wannan gwamnati din take yi, don gaskiya a wannan gwamnati mun samu kwanciyar hankali gaskiya, duk da ana cewa ana kuka dai, amma mu a jihar Plateau dai gaskiya mun ga canji sosai. Kira na ga shugabanni don Allah su taimaka, alƙawarin da suka yi da mutane su dinga cikawa, don ba nan ba ne, don in mutum ya samu a nan iya kai wurin su shekaru ma ga dukiyarsa ya zama banza ne, ba ma iya amfani da shi, wanda wani baya ya tara ma ya kamu da rashin lafiyar da zai je ya canza abin da ya tara din ma, amma iya yi abin da mutane za su amfana da shi. Insha Allah har ba rayuwarsa za a yi gana ana yi ba wa ga su marigayi sa Ahmadu Bello su ta ba a balewa abinda suka shuka ce ne muke jira yanzu, amma ina roƙon Allah, Allah ya sa su jawo da tunaninsu su dinga gyara mana Najeriya din, don gaskiya talakawa suna jinjige kasan akwai arziki, amma gaskiya talaka baya moriyar arziki.
Yayin da jama'a ke ci gaba da zuwa tarurrukan yakin neman zaɓe inda 'yan takarkaru ke yi musu alƙawuran moriya da za su samu, a bangare ɗaya kuwa talakawan na ci gaba da addu'ar Allah ya zaɓa musu waɗanda za su samar da tsare-tsare da za su samu ingancin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya, ina mana barka da sake haduwa a wani sabon shirin takaitattun labarin wasanni wanda ni Abdulwahab Muhammad daga Bauchin Yakubu kan shirya da kuma gabatarwa, sannan gidan radiyon muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia ke cillo muku kai tsaye zuwa akwatunan radiyoyinku. Da farko za ku ji cewa a yayin da ya rage sauran kwanaki uku a fara gasar cin kofin kwallon duniya a dalar Laraba na kasar Qatar, za ku ji sunayen shahararrun 'yan kwallon kafa guda goma da ba za su sami damar taka ledawa kasashensu ba saboda raunuka da suka samu. Sai dai kafin nan zan fara ne da gaya muku sunayen 'yan wasan motsa jiki guda goma, maza biyar da kuma mata biyar, wanda za a karrama saboda fice da suka yi a duniya cikin wannan shekara da muke ciki ta 2022. A bangaren maza akwai Mondo Duplantis ɗan ƙasar Sweden shine rage kowa a fagen tsallen Pol Pot a duniya a wannan shekara ta 2022 sai Sufyan El Bakli dan kasar Morocco shine rage kowa a duniya tseren steel chest na tsawon mita 3000 sai Jacob Ingebrigtsen dan kasar Norway shine na daya a duniyar gudun mita 1500 da kuma 2500 da yake gudanarwa a rufaffen filin wasan motsa jiki dan kasar Kenya mai suna Eliud Kipchoge shine lamba 1 a duniya a gudun yadakanin wani sai kuma Noah Lyles ba Amurka a duniya ya zarce kowa a tseren gudun mita 200 idan muka dawo bangaren mata kuwa yar kasar Najeriya Tobi Amusan ita ce ta yi fintinkau a tseren tsallake shinge na tsawon mita 100 a duniya sai kuma yar kasar Jamaica Shelly Ann Fraser Price ita ce lamba 1 a duniya ita ma a tseren gudun mita 100 ne sai kuma Kimberly Garcia yar kasar Peru ta fice ne a duniya a fagen iya tafiyan sassarfa na tsawon kilomita 20 sai Sydney McLaughlin yar kasar Amurka ita ce zakara a duniya a tseren gudun tsallake shinge na tsawon mita 400 da kuma na tsawon mita 4x400 sai kuma Yulima Rogers dan kasar Venezuela a duniya babu kamar sa a fagen iya tsallen triple jump yanzu kuma za ku ji sunayen yan wasan kallon kafa da ba za su samu damar buga kwallo wa kasashen su ba a gasar kallon kafa na duniya da za a fara a ranar Lahadi nan mai zuwa 20 ga watan Nuwamba da muke ciki ta shekara 2022 a kasar Qatar sunayen kuwa sun hada hadda Diogo Jota daga Portugal Paul Pogba daga Faransa sai N'Golo Kante shima daga Faransa sai guda biyu daga Ingila akwai Reece James da kuma Ben Chilwell Sadio Mane dan kasar Senegal shima ba zai samu damar taka leda ba da kuma Jorginho Wijnaldum dan kasar Netherlands ba zai samu damar mutsa leda ba da kuma Mikel Oyarzabal daga kasar Slovenia dukansu ba za su samu damar mutsa leda ba a sanadiyar raunukan da suka samu a wasu bangarorin jikunansu daga ƙarshe za ku ji cewa tsohon kocin club din kwallon kafa ta Super Eagles Gennaro Torre ya zargi tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Ahmadu Phoenix cewa shine janyo wa kasar rashin samun iya kaiwa ga gasar kwallon kafa ta duniya na wannan shekara ta 2022 wanda za a fara a ranar Lahadi nan mai zuwa a Qatar inda ya kara cewa kurarsa da aka yi ya taimaka wajen rashin samun nasara da club din Super Eagles din ta yi wajen kaiwa ga samun tikitin zuwa Qatar domin shiga gasar kwallon kafar duniya to da wannan kuma nake cewa mu haɗu a wani sabon shirin Abdulha Muhammad wala Amurka daga Bauchi a Najeriya
madalla gaida Abdulha Muhammad to yanzu kuma ga labarai amma wannan karwa takeice
wata gamayyar kungiyoyin rajin yancin dan adam da lauyoyi a Uganda sun shigar da kara a kotu dake kalubalantar sabuwar dokar yanar gizo mai tsarkakiya lamarin da suka ce yana zama yunkurin kashe fadan albarkacin baki da kuma auna yan adawa a watan da ya gabata ne shugaban Uganda Yoweri Museveni ya rattaba hannu akan dokar ta Computer Misuse Act da ta sha suka daga kungiyar Amnesty International wanda ta kira da a soke dokar da ta kwatanta mai tsananin muni Jama'an Ukraine da na Turkiya sun fada a jiya Alhamis cewa za a ci gaba da yarjejeniyar da ta bada damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Bahar Aswad na tsawon watanni hudu a karkashin sharuɗan da aka kulla. Karin lokacin na zuwa ne kwanaki kalilan kafin karewar tsohuwar yarjejeniyar da Turkiya da Majalisar Dinkin Duniya suka kulla a cikin watan Yuli domin sake fara aikin fitar da hatsin da ya fuskanci tsaiko sakamakon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi marhabi da wannan karin lokaci yana mai cewa a wata sanarwa Majalisar Dinkin Duniya ta himmantu da wannan aiki na raba kayan hatsi ya ci gaba ba tare da wata damuwa ba
masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Babu Yakuma Geri da ta gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC